أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، هو سمينا من سلم إرنت الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجاء الله سبحانه وتعالى ديكم من رانا تلهي من تديدا تديد الشهر فوق رمضان hijira 1443 wanda ya dace da 14 ga watan hudu miladin Isa alayhi salam 2022. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin surat al-Baqara har yanzu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا كرون بسكر الإيمان والذين هاجروا دوائن بسكر الهجرة بل أوقف الدين الله سيهجرة سكيرة الدين سوء لقد كنت تعوين بسكر مجيا الدين المسلم وجاهدوا سكر جهاد في سبيل الله دوائن أوقف الدين الله أولئك وأنن يرجون رحمة الله سوسكت أو ننسام الرحمة الله ومن إيمان تشين يسا سكي هجراتين إيمان تشين يسا سكرة ودى جرس ودى جنس دى قرورون هل سكر برس سكر سكر زونة مدينة ina ganin kamar wallahi zalu ne
kutiba alaykum alkitabu wa huwa qur'an lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Kutiba alaikum alkitabu, an wajabta muku yin yaki don ɗaukaka addinin Allah da kare kanku daga makiyanku. Wa huwa kurhun lakum, shi kuma yakin nan abu ne wanda yake abun ƙiya a wurinku, yana da wahala don a cikinsa akwai asarar rawuka, akwai asarar dukiyoyi. To amma ya za ku yi? Wani ya zama shagga ya ce shi ya ji ya gani ba zai bar ku zauna lafiya ba, shi duk da wahalan munin kisa din da munin asaran dukiyar shi ya ga zai iya yin haka a kan ku. To ku ya za ku yi? Sai ku haƙura ku bashi ya haura muku ya kashe ku ya lalata muku dukiyoyinku ya kona muku garuruwanku da gidajenku? Za ku yarda da haka? Don haka ya zama dole ne gare ku kuma ku tashi ku yi abin da zai kare rayukanku da na iyalanku. Wasa an takarahu shay'an, ya kusanta ku ƙi abu ku ƙyamace shi saboda wahalansa da muninsa. Wa huwa khairun lakum, amma kuma shi ne mafi alheri gare ku. Domin in ba ku yi ba za a san bannan da yafi wancan banna mu a tashi a yi shiri a shirya sojoji na musulunci wanda zai kare ta'addan wasu mutane ko wasu garuruwa a kan garuruwan musulmi dole ne a je waje a tare su a filin yaƙi a buga wanda ya nasara shi ke ya fi ku zauna ku ce ba za ku yi ba su su gayyato jama'ansu zo su faɗa muku har cikin garinku cikin gidajenku su halaka ku kanku su halaka 'ya'yanku su halaka matanku su ƙona muku gidajenku don haka yaƙi dama ba a so ake yin sa ba ba wanda yake son yaƙi kowa ya fi son a zauna lafiya to amma in kai ta sa ta zauna lafiya wani shi bai yadda ba wasa an fi bushiya sau da yawa za ku so abu wa huwa sharrun lakum shi ne kuma sharri gare ku za ku so ku zauna a gida kuna zaune lafiya kuna hutawa alhali kuma wani na can na shirya a kanku ya zo ya gama da ku ya ga wannan hutu da kuke so sharri ne gare ku wallahu ya'lamu Allah ya sani wa antum ku kuma la ta'lamuna ba ku sani ba shi yasa Allah yake sanar da ku ya wayar muku da kai cewa yakin nan kariya ne Allah ya san ƙarshen al'amura ko kuma ba ku san ƙarshen al'amura ba shi Allah ya san gyaruwan addinin ku ya san gyaruwan duniyan ku ya san me za ku yi addinin ya gyaru duniyan ta gyaru ku kuma ba ku da wannan sani ne
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه خبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
نعم يسألونك سنة متى تنبأ عن الشهر الحرام ومتى وطن دا الله يحرم تواتو وطن دا الله يحرم تياكي أسكن واسسوني وطن من أيك حج ميسك تنبأ دمد وإنه وطني kitalin dini suna tambaya game da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma a jahiliya an hana to a musulunci fa shi ma ba kyau ko kuma al'ada ne na jahiliya kawai daga kan jahiliya ya ƙare me ya hukuncin musulunci a kai wani ka gaya musu ka ce kitalin fihi kabiru yaƙi a cikin wata mai alfarma watannin hajji wanda aka haramta yaƙi a cikin su tare da ƙarin watan Rajab domin akwai watan Rajab shi ma an haramta yaƙi a cikin sa banda watannin hajji Shawwal, Zulƙa'da, Zulhajji, Muharram Zulƙa'da sai Zulhajji, Muharram sai kuma Rajab waɗannan su ne waɗanda aka haramta yaƙi a cikin su to yaƙi a cikin su babban laifi ne saboda a waɗannan watanni Zulƙa'da da Zulhajji da Muharram su watanni ne tun daga Zulƙa'da alhaji ya samu aminci anya lafiya ya zo ya yi harama ya yi tafiya har ya zo maka ya yi aikin hajji sai ya gama babu wani yaƙi a hanya ba wani abu da yake tare maka da hankali sannan kuma tun daga cikin Zulhajjin nan har zuwa Al-Muharram ya samu ya tattara ya kwashe bar wannan yanki ya koma gida iman duk cikin aminci dama an haramta yaki a cikin su ne don a samu aminci mutane su je su bautawa Allah su yi aikin haji sai kuma watan Rajab wanda shi kuma an haramta yaki a cikin sa ne saboda mafi yawanci a cikin wannan watan suke umra yawancin umrorin su a jahiliya a cikin su suke yi kuma aka zo musulunci tabbatar da haramcin shi ma Rajab ne wasaddun an sabilillahi amma a tsare mutane ga barin addinin Allah wa kufurun bihi a kafin saiwa Allah wal masjidil harami ko a tsare mutane a hana su je masallacin Allah mai alfarma don su yi ibada wai kiraji ahali ko ma a kori mutane daga masallacin Allah mai alfarma ko garin Makka a sa dole su yi hijira su bar gurin saboda kafirci kiraji ahali fi da iya mutanen Makka minhu daga Makka a kabaru inda Allah wannan ya fi girman laifi a wurin Allah a kan yin yaƙi a cikin wata mai alfarma idan wannan zai faru to ko a cikin wata mai alfarma za a yaƙi wanda yake son ya yi waɗannan laifuka wal fitnatu kafirci a kabaru ai ita ta fi girma min alƙatli a kan yaƙi din wala yazaluna su waɗannan mutanen da kuke gani ba za su gushe ba fa yuqatilunakum suna yaƙanku hatta yurdukum wai sai sun ga sun juyo da ku an dinikun gabanin addinin ku dole wai ku dawo kan kafircin su in ta dawo in dai suna da iko to haka za su yi dan haka dole ku yi shiri na kare kanku wanda za su ji tsoron ku nan gaba ba za su ma yi tunanin yanda ma za su yi su yaƙe ku ba man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya ridda kamar yanda suke so ya biya musu bukata ya bar addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika wadanda suka aikata haka habitat a'malum ayyukum ta bati domin duk wanda ya kafirta bayan yana musulmi to aikin sa na baya ya lalace na alheri na ibada da yi fi duniya wal akhirati da lahira baya da wannan lada na ayyukan da ya yi wanda ya kafurta bayan wa ulaika waɗannan ashabun nar su ne yan wuta hum su khaliduna masu dawwama ne fiha a cikin ta duk mutumin da ya san musulunci gaskiya ne musulunta daga baya ko aka matsa masa ko ya ga dama da kansa ya bar musulunci ya koma kafirci to yayi asaran duniya da yayi asaran lahira Allah ya tsawata
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
الذين آمنوا فأقول أن سكي إيماني والذين هاجروا لو أن سكي هجرات مكة suka zo Madina ko ma suka yi hijira daga ko ina ne wajen kafirci suka dawo wurin da za su samu natsuwa da addinin musulunci wajen hadu suka yi jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wallahi ka waɗannan yarjuna rahmatan su suke ƙaunar rahamin Allah wallahu Allah ghafurun mai gafara da rahimu mai jin ƙai ne wannan shaida ce mai kyau wanda alƙur'ani yaiwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba su bukatan wani shaida da yake wannan Allah ya kira ku wanda suka yi imanin farko a Makka da imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka yi hijira don tsira da addinin suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijiran farko suka tafi Habasha suka dawo suka yi hijira ta biyu na komawa Habasha suka dawo suka yi hijira ta uku wanda ita ce babban hijira zuwa Madina kuma suka yi jihadi wayannan muhajiran su ne suka ɗauki makami suka yi yaƙi aka yi Badar da su aka yi Uhud da su aka yi yakin azabu da su aka yi har fatu makka da su su waɗannan wanda ake jewa ake jinjeto a kan su su ne wanda su yi wannan aiki babu wanda ya taɓa makara a wurin yakin irin waɗannan yakoki sai dana Abubakar na sai dana Umar sai dana Usman sai dana Aliyu duk da wadatar su da komai waɗannan abubuwan duk da su aka yi to Allah ya muku shaida yake ulaika waɗannan yarduna rahmatallah su ne suke ƙaunar rahmar Allah to kai mai kai wa musulunci har za ka raina waɗannan wani guduma ka ba musulunci wanda ya kai na cikin tafin hannun waɗannan mutane ko cikin tafin hannunsu Allah ya ce kuma ya musu gafara kuma shi mai jin ƙansu ne na'am
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفضل ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
كما يقول لهم كفتا وانا خسوا نبيون سورة البقرة وفي يوان في ينا شمفك وكون شوك كني تتعرق عليه ندوكو شمسلم في زناء الأمم المسلمين بلا تتفكرون لو هكا وكون شوك كنا ديوان yas'alunaka kuna tambayan ka anil khamr game da ita wannan abu da ake sha ta gusar da hankalin mutane su zama ba su da hankalin su a jikin su shine khamr ba lalle sai wani nau'i na giya ko giya sunansa ko kokel ko fata ko tramol ko menene sunan ne da aka kira shi da shi shine khamr abinda zai rufe kwakwalwa ya rufe hankalin mutum yana nan dan ya tashi sai ya zama hankalinsa ba jikinsa to kowane irin abu ne sunansa khamr su larabawa tsima damino suke yi ke kwana da kwanaki da zaƙin sannan ya haɗu da tsami sai ya burge ya zama kunu-kunu sai su kaɗe shi su burge shi su tace shi to in sun shace ya zama yana sa su maye ba lalle wannan ba ku Hausawa da Fulani da kuke yi da dawa da wanda suke yi da ruwan kwakwa da wanda suke yi da bammi da wanda suke yi duk abin da ake kai masa dai giya duk dai yana cikin hamuru da wanda suke yin nasu whisky ne ko menene ko su sha ne ko akwai tsako akwai duk dai irin waɗannan na kamfani da ake yi da kubulda duk wannan da ake yi sunansa khamr musulunci ya haɗu ma'ana kuma samar al'aƙala abin da ya rufe hankalin mutum ya na shiga da halin da yake ko da wuce su kokel gari kenan na yanzu ko da su wiwi duka suna wannan layin ko gari ko ruwa ko menene duk dai kamru ne wal mai sirri suna tambaya game da caca caca kuma shi ne wani hanya na cuta a zo a karkata wani kati ko a zuzzuba wani ƙwallon dabino a rami ko a zuzzuba wasu itatuwa ko a saka wasu kayan ƴaƴayen abu a karkata a baza idan ya fito kaza to an yi nasara a kanka don haka kudin nasarar nan kaza ne to shi ake cewa caca a kawai a zauna ba a aikin komai mutum ya zauna ya kada wani abu ya buga ya ce to ya cinye kaza a hannunka ya taba shi shi ma in ya buga in kai ma an ka buga ka ci ya ba su to shi ake cewa caca ko da an sake a kan doki ba a kada kafi ba a ka ce a'a saboda wani yawanci an ba mu labari ƙwallo-ƙwallon nan da ake duk da caca ake ribar ta caca ne kawai ana mana bigi bagiro ne da masu yawo suna bol to amma riban su ta ce ne wasu kamfanoni ne sun riga sun sa kudin ku in kungiya ta data ce to sun ci miliyan ko biliyan kaza in kungiya ta data ce sun ci biliyan kaza ko kuma tseren dawaki ne a karkashin sa aka cewa to doki kaza in yi fito ya biya za a bada biliyan kaza banda balganin wancan na wanda ya ta ce mai dokin an ba shi kaza ba shi bane a kasa an gaya mana akwai kungiyoyin da su sun shirya wannan ta haka suke samun kudin su ta hanyar kaca to duk dai su ne amma na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam su suna yin irin na gaban dara ne madadin ƴaƴan dabino ko wani abu ko kada abin ne kima ko wani abu da za a zo an masa rafi an masa raga haka an masa hannu rami haka an sa shi a kan saman faifayi haka to akwai kuma wajen abin da yake ake sawa ya zama shine wajen tsayawan abu to sai a kada kai ka zafi lamba salafi zafi lamba salafi zafi lamba salafi in an kada ya zaga wurin ya zo tsaya a kan lamba ka sai ka ci wannan sai a tara ko wani bino ne a ce mudu ɗaya dama aka sa ko mudu biyu ko menene da yake su lokacin ba wani kuɗi ne da bi to duk dai irin wannan dai shine ta take nan to suke tambaya me matsayin su ne a musulunci kul Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce fihi ma ismun kabir akwai babban zunubi akan aikata su wa manafi'u linnas kuma akwai amfani wa mutane shi Allah subhanahu wa ta'ala baya son ya bada wato solution ya zama kana dawo shi solution ya bada warwarewar matsala amma ya bar ka cikin shakka don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maka measurement ma'auni wanda za ka ga cewa komai a fili yake don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iya aikin banza ne ba ta da amfani ba ta da komai to wasu za su sai su yi asalin nasu calculation din sai ana sha ana koshi ana samun kuɗi kuma a ce a jikin mutum tana watakila ba da wani irin nau'i na protein ko nau'in na lafiya kaza-kaza-kaza to shi musulunci sai koyar da adalci wajen hukunci shine auna abin a ce maka to lallai akwai matsala amma fa akwai amfani kuma to amma ban ka auna tsakanin amfani da matsalan to matsalan ita take yawa wannan shine hukuncin farko da ya sauka kafin a zo a yanke hukunci na ƙarshe sai a cikin sa akwai zunubi mai girma shin ya bugar da kwakwalwar sai don baya cikin hankalin sa ya zo mai yiwa ya kisa mai yiwa ma ya kaɗe mai yiwa ma ya yi duk wasu abubuwa masu muni yasa ake cewa kamru ummul kaba'ir jiya da ce uwar munanan ayyuka ana wata hikaya wani mutum wata taru wata wata same ta ta tsare shi a ɗaki sai ko ko ya yi da ita ko ya kace wannan dinduri wanda dama ta same shi ta hanyar banza ko kuma ya sha giya sai ya zaɓi ɗayan hukunin dole ne ya zaɓi ɗayan hukunin ko kuma ta masa ihu tara masa mutane ta masa shirka ya dubi cewa zinafa ta zina ya akwai muni kisan kai ta aya kisan kai aya zai yi wuce to dan mai sauki saukin zai bari ya sha giya ne ya ce ba ni giya ya karfi giya ya canji yana canji giya da giya ta tafin masa ya bugu ba cikin hankalinsa nan da nan ya yi masa fyaɗe yaro yana kuka ya ɗauki yaro ya fyaɗa shi da bango to wanne ne bai yi ba duka uku ya yi ya yi kisa ya sha giya ya yi kisa ya kuma yi kisa to da shi yasa aka ce masa ummul kaba'ir kuwa munanan laifuka duk abin da kuma musulunci wato addini na tsafta da yake Allah ya san mu shi ya shirya mana rayuwa ada ma karambanin banza ne da hukunci da ka zo kana wani da kana wani shakka duk abin da kake ana yi yanzu nan na bakala a duniyar to sakamakon buguwa ne sakamakon maye ne sakamakon kayayyakin maye shine me wayannan masu da kake shan nan mutum yace ba sa yin sai sun duk wayannan masu ta'addancin nan galibin majoratin su bace kowa da kowa ba ba sa yin wannan sai sun sha abin da ya gusar musu da hankali saboda haka maye shine kan gaba wajen fata rayuwar al'umma gaba ɗaya shine sai sai wa mana ta ulinna ta amma akwai amfani ga mutane mutum zai ta giya ya koshi ai ko yana jin yunwa za ta hana shi jin yunwa ɗin ko za a yin wani ƙarya a ce in ka sha yana da ma wani ƙara maka wani abu a lafiya amma su ma likitocin da suka ce akwai ɓangaren ai kuma suna da ma'aunin advantage da disadvantage su ma sun nuna tana da matsaloli masu muni wanda watakila zan auna da advantage ɗin sun yi su fasilin ɗin advantage ɗin da ake faɗa to amma dai saboda karkace a ce masa babu isi musulunci yana dora abinka ne a kan ilimi a ce babu amfani sai aka ce akwai amfani shi ma ta ta haka ne akwai zunubi babba a cikinsa don kwashe dukiyar wani ne ya zama naka a zaman banza a wofi ba ka yi wani aiki ba ka ci kuɗin mutum to amma in ka fita a cikinka da kuɗi ai za ka je ka yi sayayya ko ka ga akwai amfani to amma cutar da wani ka kwashe masa kuɗi kuma fa ai akwai cutarwa to shi ne ismun kabirun shi ma munafiq wa ismuhuma amma zunubin suka ci kuɗi na haramun ta hanyar banza da wofi ai ya fi muni a kan wannan ribar da take ganin ta samun kuɗi ya shiga aljihu shi ne ta ismuhu ma a tabaru min nafihima cutarsu da zunubinsu ya fi girma a kan amfaninsu to a nan aka tsaya daga baya sai aka sake wata waƙiya ta sake aukuwa aka yi tambaya a kan giya sai aka ce la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu kar ku san gurbi sallah kuna da kuna cikin maye sai kun san abin da kuke faɗi to da san an ce wasu dai sun bar sha saboda an ce bihi ma ismun kabiru wa manafi'u lillah to an ce muna musulmi kuma a ce akwai ismun kabiru me zai sa mu sha sai wasu suka bari wasu kuma suka ci gaba da sha to aka ce wasu daga cikin sashen sahabbai suka sha wanda ba su daina shan ba sai suka ce a tashi a yi sallah da aka tashi lokacin sallah ya aka tashi sallah sai mutum ya kama karanta kuliya a yau limamin sai kama karanta kuliya a yau kafin la ayyuha al-kafiru a abudu ma ta abudu wa antum ta abudu na ma abudu wana abudu ma abudu da kun me yace yana bautawa abin da suke bautawa Adam ana gaba daya to shine sai da abin da kake mai wannan shi amin biyan mai ya Rasulullah me ne aka ce to shikenan dai daga yanzu kada wani ya da ya tajiya kuma ya sanna dan haka sai suka ga to ya za a yi kar a tajiya kuma a yi sanna to shikenan sai zamanto mutum bayan an yi sallar isha sai ya sha ya tabbacin sa kan cikin dare ko ya yi kumbatun sa ba wanda ya san me ke kafin dai asuba ya wartsake ya tashi da sallah da asuba ya yi sallah sai ga to yanzu da rana yanzu in na sha giya bayan sallar asuban nan ai aikin neman kuɗi na da hidimomi na rana goma bai yi ba amma haka dole sai ya bar shan giya to bayan azhar in yi zo ita yanzu na sha bayan a zahar la'asar kusa take kafin ai bada wanda ke ba Allah a tabba ta kuma an ce zaka ƙara wani salata wa arzikin su tsara to haka ma in yi zo bayan la'asar ce to ya za a yanzu nan da magariba za ta zo kafin wanda ke magariba ta zo bayan magariba shi ma zuwa isha ya zama sai cikin dare kawai ake sha nan abin ya rauni shine sai kuma daga baya sai aka zo aka yi wani biki aka dafa giya aka tura naman raƙuma ga garumin miki shikenan wani mawaƙin jahiliya ya dauko wasu baitoci daga baitocin jahiliya wanda suka saba yi tsakanin ƙabila da ƙabila Ausu da Kazarami shikenan ya zazzagi wasu ƙabilu da bangaren Ausu a su karanta waƙoƙin hijai na rai ya ɓaci su kuma can suka ce ba su iya yi ba suka dauko su ma fada su tashi aka kaure aka dauki asusuwan da aka tsira na raƙuma aka tafasa wa juna kai abu da ya yi muni shine aka ce sai da Umar ya ce ya Rasulullahi mun ji muna roƙon Allah a mana bayani nan akan jiyan nan bayani sosai wanda mu za mu fahimci inda matsayi na ƙarshe yake shikenan sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu wannan ita ce ayan ƙarshe wanda ta zo a kan hukuncin giya wanda ta hana komai da komai da ya shafi kusantan giya amma wannan ayoyin duk an yi nassin su wanda ta zo bayan su ta yi nassin wanda ta zo bayan wannan za ta karbi salatu an tsara ta yi nassin ismun kabiru wa manajibu an cire maganin manajibu kuma ita kuma ta zo innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ta shafe dukkan wa'annan gabaki da wannan shine hukuncin ƙarshe na giya wa yas'alunaka suna tambayan ka ma za yi fikuna to me za ta rinka bayarwa ana ta cewa zai infaki fi sabilillah amma lokacin ba a yanke kuɗin zakka ga yanda za a yi zakka ga yanda za a yi ba to menene za ta diba a cikin dukiyar su bayar a ce sun yi infaki Allah subhanahu wata'ala ta kulka ta musu al'afu yan kai wato abin da yake ba in kana da abu da yawa dan kan haka ka diba ka bayar wato shi musulunci ya gina shi baya son bai tsora wa mutane su zamanto addini ya cutar da su don haka musulunci ba zai ce in ka ga dama ƙarfin imanin ka yasa kana ganin za ka iya ɗiban dukiyanka duka ka baya amma duk da haka akwai wanda suka faɗi haka manzalar ka ba da dukiya na duka ba zan lafiya ba kana da yaya kana da mata kana da kaza kaza ka ba dukiyar ka Rasulullahi in ba da rabi rabi fa yana da yawa ka bar iyalan ka koda za ka rasu ne shi din yana ganin zai rasu ne kuma yaya ma ka rasu koda za ka rasu to ka bar iyalan ka da wadata ka za su ce da kansu shayar da su kansu ya fi ka bar su talakawa suna bi suna roƙon mutane suna bara kaga musulunci saboda ma kar ayi bara ya toshe kautan da ta wuce gona da iri saboda kar ka bar ƴaƴanka su yi bara kaga mun zo sanna duk da kuma in kace ka ba dukiyar gaba ɗaya musulunci zai iya karba amma dai sai musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya regulate din wannan kyauta cewa ayyuka na basira har ma musulunci ya tsara akwai wanda ake kai musu mahajurai a tsarin musulunci kuma dukkan dukiya ne ka sai a bar ka kashe dukiyar da kake ka yanda kake so sai tsara akwai mahajurai mahajuri mutum ne zai zamanto akwai da yaro a ranar wanda bai balaga wa mahajuri ne ba zai yi yanda yake so da dukiyarsa ba ko ubansa yaro ya bar masa dukiya da ainihin dan gidan masu kuɗi a'a sai an sa wasu waliyansa wanda za su zuba ido su ga yaya yake tafiyar da dukiya in yana iya goyi juya su da kyau sai a sake masa in ba ya iya juya da kyau sai a riƙe ana ba shi gwargwadon yadda zai iya tafiyar da rayuwa kuma yana kasuwanci har a ga ya iya da sannan a sake masa mu yana ciki majnun mahaukaci mahajuri ne ba a bar masa dukiyarsa zai yi yadda yake so da shi dole waliyarsa ne za su sa ba nasu ba ne amma su za su sa ido a kan dukiyar suna ganin yaya yake tafiyar da ita suna masa suna kwabansa haka nan mace wadda take da cikin ta ya kai ta kusan haihuwa kamar cikin ta ya kai wata bakwai mahajuriya ne a kan dukiyarsa ba za ta yanke ke so da shi ba sai ta sa bakin waliyar haka mara lafiya da yake kwance baya da lafiya mahajuri ne a kan dukiyarsa dole a duba ido a kai kar ya rinka kare tsawa tsarwa ko ya ce kaza kaza shi yasa ma aka ce in ma zai yi wasiya duk kare wuce what over 3 na abin da ya mallaka. Kaga duk musulunci ya tsara wajen kula da dukiya, ba wai alalata ta haka kawai banza da mutu ba. To kuma akwai wanda shi ba mahaukaci ba, shi ba yaro ba, shi kuma ba wai marar lafiya ba irin wannan kuma shi ne asalin mahajuri na ma'ana, na hakika ma. Shi ne mutum ne za a gan shi baligi balagagge da hankali da dukiya a hannunsa, amma soko ne. In an bar shi duk kashe kuɗin da ya yi a banza a wuri, ku zo mu je mu gaya muku karatu ne gidan. Kun ba wai hauka ya yi ba, suna nan yanzu cikin mutane da yawa. Ne zai a yi ta biki kawai a ta kashe kuɗi. Sai ya tsare zo ya tsugun na ka da mun yi kuɗi mun yi kaza. To irin wannan shi ma mahajuri ne, ko da magidanci ne ko yana da mata. Mahajuri ne, ba za a bar shi, idan an san almubazzari ne, to danginsa suna da ƙarfi. Shari'ar musulunci za ta sa ido, sayarsa, sayarwarsa, sai sun yarda a zartar da cinikinsa. In kai ciniki za a yi sanarwa kuma, duk wanda ya sai kaya wurin wani ko ya sayar masa, ko ya sai banza, saboda ko ya sayar masa da gidansa ya sai banza, an hana shi ya yi hidima da dukiyarsa, sai ka tuntuɓi wani. Sojoji sun fi ma aiki da irin wannan a wannan zamanin, domin su suna so ka zamanto kana da hankali, ko da yake ba za ka hana ka shaye-shayenka da maimayenka ba, amma in matarka ta kai ƙara cewa ai wani mijin ka soja, in an biya albashi duk a gidan giya yake kashe kuɗin, to za su ce to su zo su yi bincike, in sun tabbatar gaskiya take yi za su zo su ce to 2/3 na albashinsa. Sai a yi hukunci sai a rika ba wa matar 1/3 sai a ba ka, tunda kai ba ka da hankali. Misali 1/3 za a ce ta sayi abinci, ta yi meye, ta yi fita, za ta yi sauran. 1/3 a ce ta biya wa yara makaranta, ta biya kuɗin haya, da sauran kuɗin haya yake shi. Duk wata ta zo ta karba, in 90,000 ne ta zo ta karbi 60 a ba ka 30. Sai kuma a baka 30 ka je ka yi duk abin da za ka yi da su. Tsari ne wanda musulunci ya tsara wannan, amma yanzu ga ce wasu ne suke yi mu musulun sai a zuba mutum ido kawai a ce sai ka a shiga rayuwarsa. Zuciya na ne, gado ne, ko mene ne. Don haka a musulunci akwai tsari wajen yadda mutum zai tafi yadda tattalin arzikin kansa ma balle na sauran kai. Shi yasa shi musulunci ya ce afu al'afu ɗan kai. ‘Yan kan nan ba ana nufin duk in ka ga dukiyarka ta zo tana da wani ‘yan kai ka bayar ba, ana nufin banda asalin abin da ake ce musu ra'atul mali. Akwai abin da ake ce ra'atul mali shi ne asalin kan dukiya. Akwai kuma riba. To a cikin ribar ne ake so ka ware wani kaso ka rinƙa yin annabi. Saboda shi musulunci baya son a ce wai har ba riba har jari ya kare. Tsarin musulunci tsari ne wanda aka yi shi don rayuwa ta tafi daidai. Ko ba a dora ma ka ɗauki dukiyarka ka bayar duka ba, amma in ka bayar don Allah musulunci sai za a karɓa, amma in ba ta fuskan almubazzaranci ba. Ana duba na ana gani ana duba wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Amma in kai mai hankali ne ko mai kwazo mai himma kuma an san ka san hanyar nema, in ka bayar duka za ka karba. Kamar sai da na Abubakar ya bayar duka, kamar Khalid Abdurrahman bin Auf ya sha baya da dukiyarsa gaba ɗaya kuma ya sake taruwa kafin shekara. Kazalika haka man yubayyinullahu lakumul ayat, Allah yake muku bayanin hukunce-hukunce na ayoyi wanda suke amfanan ku ba su cutar da ayoyi kenan. Wato lakumul manafi, abubuwa masu amfani, wal mazar, da abubuwa masu cutarwa. Nan la'allakum tatafakkarun, ko za ku yi tunani ku yi aiki da abinda aka saukar muku na hukunce-hukunce
الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير وإن تفارقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
نعم sai Allah ya ce fil dunya wal akhirah shi addini ba wai ya rufe idan naka kawai gaban duniya ba saboda haka tunanin ku ya zama to ya hada duniya da lahira mu'amalar ku ta zama ta hada duniya da lahira duba duniyar ka duba lahira musulunci tsari ne shi Allah yayi duniya shi Allah shi yayi lahira da haka Allah bai kawo addini dan ace ba ruwan mutum da duniya ba sai lahira kawai a da duniyar da lahirar duk ana son a samu stability cikin abubuwa da su sai su tafi daidai ka fada da ka fada yawa amma wai ta zoka ce kawai kai ba ruwan ka da duniya lahira kawai a an ce Imam Ali karamallahu wajhahu ya ji wani mutum ya matsa da su sai zagin duniya duniya ummu dafarin gidan kauri gidan banza ka irin Ali ya ce yana ta maganganu na ci gaba ce kai uskut amma da jin ka ji ko malam inna min fadli dunya anna biha tudrakul akhirah yana daga falala bani barin dama falalan duniya kuma kai da kake mutana yana daga cikin falalan duniya cewa da duniya ake samun lahira a kaga ya gama magana za ka samu aljanna duk abin da ka samu aljanna a yana ka samu cikin a duniya yawwa don haka musulunci ya taɓa koyar da kwanta ka zama rago ka sa lalle mara sana'a ka ce kai zafiru ne sai dai ana gargima da kai wajen marwa sai shinkafa zaikir ma ya zama yana da sana'a yana da abin yi sai zikirin nasa ma ya fi karkuwa ko kai zahiri ne mai gudun duniya gudun duniya malamai sun ce shi ne dukiyar mu ta zama tana nan kar ta zo mu shiga nan ta zama a nan ta ni'mal malu salihu fi yadi rajulin salih wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ma dan da ta dukiya ta gari a hannun mutum na gari wanda ka ce dukiya alheri ne babba ka tashi ka nema ka nemi sana'a sana'o'i iri iri suna da amfani matasan mutum ki sun zo suna ta faman fara sauran har sai da lake ka sai da lake ka sai da aya da dabino ba sana'an ɗan Nijar ba ne kawai a da wata sana'an ɗan Nijar ni ɗan Nijar ne ni buzu ne zan sai da dabino da kwakwa wanda duk girman kai ne ɗan Nijar ya za su yi mota ta zo kana wanke masa wanda haka musulunci ya ƙara mutane su nema fi duniya wal akhirah fi tunani yadda za su rayu rayuwa mai kyau fi duniya duniya da lahira an zo ne ba zan ce ka wani da wani ba an zo neman aure wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai karki aure wani saboda wani su ulukun la mala la wani sun 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 yake bai da shi karki aure shi sai wani kuma karki aure shi la ya zaul asa an atiki shi kullun sandan sanda wuya aka sai duka yawan duka da ruwa ne ta zama rasu sallallahu alaihi wasallam bai daura gindin a wuri mara sisi ba sai kawai kwazon kara aure kai dan garu mata na hudu jari kake ba kai kai jari kake nan matan ka hudu ai mata na cikin kuwa sai ne mata hudu nake da ku to sai ka musu me wannan da mutum ne ya ayyana ga ta ta su ce su suna nan sun zama kaman dangaro dan kwa dakin kwana ma ba yaran da tarbiya shi ya farfalce dan mata ƴaƴanka ma suna kwana a makwabta to me ne ai ba abin da manzo Allah yake nufi da kai aure ne abin ne yana nufin yin da ka iya rikewa ne kowa gurgurdan karfin amma in babu ai sai zama sabon Allah zulubi ne babba ka rike su ba su iya ce su ba su iya ce su don haka kar mu rinka rayuwa suna ce ai komai na Allah ne na Allah ne amma Allah bai ce kai gangansu ba ya ce fi duniya wal akhirah ku nemi ku yi tunani bisa yadda za ku rayu rayuwa da zai amfane ku fi duniya ku yi tunani yadda za ku rayu rayuwa wal akhirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ibada sai ya ce wasta'inu bir rawhati wal ghadwati wa shay'in min ad-dunya in za ka yi ibada ka nemi taimako da ibadarka ka sassaje sassaje ka samu kai yan wurdodinka zuwa tara ta tashi tun ni kanka war rauha gadawa ce bil gadawa safiya war rauha yamma daga saman misalin bayan la'asar an dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki a dan taba wa shay'in min ad-dunya da wani abu na cikin dare kuma shi ma cikin daren ba duka ba wani abu na cikin dare wallahi abinda manzon Allah ya bamu ya ishe mu bamu neman wani sai mun tsara mun matsa wa kanmu haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana sauran ne yake nufi ku nemi abinci ku yi sana'a saboda ka samu kai kai hidimominka Allah ya ga mun ya ga mun inda ka ya kasa wuni ko ya ga mana nahar ma'asha nahara ne ce ma'asha ba nahara ibada wa zikir wa a'a da rana a nemi abinci wannan ma subaka dare a samu aibaci abu الدين يسر ولن يشاء احد هذا الدين الا غلب الدين ابو ني مي سوقي با وند زي تننتا wannan addinin sai ya zo ya ta karfi ka ba za ka iya yin yanda kai ibada komai ka zama kai ne wani ko kai dai kai in kai ka dan sai Allah ya ninka ma ladan bi niyyanka da zalika haka yi bayanin Allah fi dunya wal akhirah wa yasalunaka suna tambayanka anil yatama game da marayu su kuma ya za a yi da su an tafi an bar mutum an bar ƴaƴa ƙananu da dukiya a hannu na yara na gado kulka ce islamun lahum khairu ku tsaya ku gyara musu dukiyan shi yaji alheri an ce wannan aya ta zo bayan maganan da aka yi innal ladzina yakunul amwal yatama zulma innama yakunu fi butunihim nara sai kalauna sayyira sai kowa ya shiga cewa a rubuta abai sai a cire dukiyar maraya a tura masa gefe ga dukiyarka ni ba zan iya ba kowa yana tsoron rike dukiyar maraya sai wani abin su duk yana ta lalacewa saboda kowa na tsoron kar ya shiga dukiyar maraya haɗu da dukiyarsa ya zama masa bala'i to shi ne Allah suka ce aka Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da wannan bayani marayu a karfi dukiyansu a juya musu islahun lahum khairu ka gyara musu dukiyansu baka ci ba baka haɗa da nasa ba in zai yiwu shi ya ga alheri amma idan kai mai kuɗi ne ɗan kasuwa ba za ka iya ware nasa daban ba to a yi lissafi fatantar ɗin nasa a cikin nasa nawa ne misali a ce sadiki fatanta naka ne sati fatan ne da abinda suka aka baka riko cikin gadon sai ka hada da naka kawai sai kai ta kasuwanci idan aka ci riba sati fatanta na riba naka ne sadiki fatan na riba naka ne in an zo kuma randa aka tace a sallame su a cire musu dukiyansu sai a ware sati fatan cikin dukiyanka ya abar shi ne shine Allah ya ce ka gyara musu in ba za ka ba a hada ba ya ji wa in tukhaliduhu amma inda za ku yi mukhalada da su shine wanda na fada din a gaure kuciyar amma an san naka fatan tafin fa iku wa lakum to ayyan uwanku ne dama wanda kaje an ce kula da wani da dukiyar su wani marayu ai akwai nasaba tsakanin ka da su to me zai hana ko ba su ko ba a rasu an basu ba kakan dauko wani cikin yan uwanka indai mai amana ne ku yi hulɗar kasuwanci da shi har ka sallame shi ba ana yin haka ba to ai yan uwanku ne wa ihwanukum yan uwanku ne fi dini a cikin addini ko da ba nasaban ma addini ya haɗa ku wallahu ya'lamul mufsida min al-muslim Allah kuma ya san mai barna ya san mai gyara kuma kana son kai cuta Allah na ganin ka tunda shi ba goya masa ake yi in gyara kake ma Allah na ganin ka to aka ce akwai talaka fa baya da kudi yana tsoron ya rike kudin marayu shi ma sai ya ce ba zai rike ba da zai shiga hannun wanda baya da amana aka ce a talaka ma yana iya karɓan kudin maraya mun kana fakiran mun kana ganiyan faliyarsa a fi Allah ya ce mawadaci ya shiga hannunsa kar ya taɓa komai a ciki wai ba ana son ka ci tsoron dukiyan ba ne a ka yi musu kasuwancin ka juya musu ba tare da sun biya ka ba domin ƙa'idar shari'a ne kana iya cirewa kuma ba haramun ba ne ya ce tunda kana juya musu dukiyan nan kai kuma wahalan ka da juya dukiyan nan kaza ne dai kai ma za a biya ka kamar yadda ake biyan kowa to shi ne Allah ya ce man kana ganiyan mutum da yake mawadaci da dukiyansa walaysa afiya kane karya ci wannan karya ci riba karya karbi ladan wahalarsa shine ma'anar faliyarsa afif shine kamar yadda nace a cudanya ya san fasar da sunna su ya san nashi kawai amma babu wani ladan juya musu da yake wa man kana fakiran wanda yake talaka ne shi bai da kuɗi amma zai iya kasuwanci faliya akul bil ma'ruf ya ci ta hanyar da ya kamata ba wai ci dukiyar su ba a'a an kawo miliyan biyar an baka kai dama ka iya kasuwanci amma kai baka da jari an ce to kai ne ka dama ka ji kusa da su kana da zantaka ka rike musu wannan dukiyar kar ta lalace kuma ka juya musu ka je ka yi business to wannan ba laifi kana business din a cikin ribar da ake samu kana ci kana ciyar da iyalanka bil ma'ruf shi yasa Allah ya ce bil ma'ruf kar kawai ka balle cin kaji da sauransu wannan shi za ka iya cin kaji ya danganci ribar da ake samu idan a cikin dukiyar su za su ci sai za ka ci kuma da riba mai yawa shi ke a ƙarshen shekara a zo a yi lissafi a ga cewa miliyan biyar ɗin nan wataƙila ta zama miliyan shida bayan abin da ka ci da sauransu da wanda ka ci su a nan kuma sai a duba to wanda yake cikin dukiya ya juya shi shekara guda miliyan biyar me ya kamata a ba shi za a ce ya kamata a baka dubu ɗari biyu ko uku ko yaya ne to sai a ware sai a ce yanzu dukiyarsu ya zama miliyan biyar da dubu ɗari shida kai kuma kana da dubu ɗari hudu a ciki da haka har ka yi naka to shi ne asalin bilma a ruhu ba wai wanda yake yana ya kai a kawun banki ya tara musu in ya ci da shi fakiri ne ba ya kwalli bilma a ruhu da zai wuzurai dubu goma a'a to ba shi ne manufa manufa bil ma'ruf shi ne sana'a yake yi wahala yake yi shi ma yana ci sakamakon wahalarsa kuma ana samun ƙaruwa wanda su ma za su ci dukiyarsu za su ci gaba to shi ne wannan tsarin bayani kenan akan cewa cewa tukadukum fa ikhwanukum fi din wallahi a'lamu lufsida min al-muslim walau sha'a Allah da Allah ya so fa ya ga dama la anatakum da ya wahalar da ku a ce kar ka yi duka amfana da wani abin dukiyar marayu in ka juya masa ko titi kar ka yi kauta kuma ba za a biya ka ba kuma dole ka yi aikin na ibada ne ba ga wahala ba a ciki kuma a ce in ka ji riƙewa kuma ya lalace sai ka biya kanka to da Allah ne sai wahalar da ku da ka amma sai Allah ya ce muku ga hanyar fita inna Allah shi Allah azizun a ga dai ta ana maganar iko ake ko inda Allah ya kuce wahalar da ku to ai Allah kuwa yayye ne abin da yake ai dole ai ko ba yanda kuka iya hakimu amma mai hikima ne ne da ke tafiyar da lamurarsa yasa ya tsara cikin lafiya baka lafiya na'am sadaqallahu alazim wa ballagha rasulul karim wa nanu ala zalika min ashiyani mun rinka yawo cikin kafa ma kenan cikin fikihu zamu shiga sosai saboda hukunce-hukunce mai yawa da yake cikin wannan sura kamar da muka faɗa dama rabin ta na ƙarshe an kafa gwamnati ana kawo rules and regulations da kuma social life na musulmi sociology yadda za a rayu a zauna lafiya gari lafiya gidaje lafiya ga shahar an mana magana can mun gama maganan sojoji kafa rundunar sojoji duka a nan aka zo tsara wannan duka sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa duk a cikin nan wannan maganan wa'idu lahum maslahat wajen maganan wannan maganan yaƙi cewa mutane su kare kansu kar su jefa kansu cikin halaka Allah ya samu amfana Allah ya karbi ibadunmu abinda muka aikata a wannan wata na kuskure Allah ya fi mana ibadunmu Allah ya karba Allah ya ninninta mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya magabatanmu da suka koyar da mu suka ilmantar da mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu albarka Allah ya kyauta musu wa'inda suka taimaka mana suna da yawa wajen yadda za mu sa wannan tasiri a radio inda za a sa shi a social media da sauransu inda suka ba da gudunmawa daga masu ɗauka kacaukan program ɗin kamar shi Alhaji Balawunti wanda ya ɗauka mana albarka radio wanda ake sawa ƙarfe 7 na magariban nan da kuma Alhaji Sunusi wanda ya ɗauka mana har yanzu albarka radio wanda ake sa na kantin Salmanu a tattafi rabin awa da kuma su Alhaji Ibrahim wanda suka ba da gudunmawa da ake sawa a Atap radio wanda suka ba da gudunmawa kowa ne ya fito ya kawo aka harhaɗa aka bi aka sayi iyaka ake ba da kuɗin boosting da sauransu na social media Facebook da sauransu duka Allah ya san ƙoƙarin da kuka yi Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara muku albarka a cikin dukiyanku Allah ya ba ku kariya daga sharrorin masu sharri mu ma Allah ya ba mu kariya daga sharrorin masu sharri wanda duk suka amfane mu ta kowane fuska ne mun sani ko mu sani ba su suke ta turo mana ai ana fatan mutane suna ta kishin ruwan addu'o'i to Allah muna roƙonka ka san niyyarsu ka san abin da yake damunsu Allah ka musu albarka Allah ka biya musu bukatunsu na alheri Allah ka yalwata arzikinsu Allah ka ba su dukkan abin da suke nema saboda manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ba su yi ba ma to Allah ya taimake su kuma su samu daman yi kala sai ana da dama ta amma manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake man sana alaikum ma'rufan fakasu duk wanda ya muku alheri ku rama masa alherin fa in lam tattabi'u ko aw kama qala fad'u lahu in ba za ku iya rama masa ba to babban ne kudi yayi huduma a wannan ya za ka yi za ka iya rama masa ne dan Allah ya ce fad'u lahu kuma sa addu'a muna bukatar abin da ya wuce abin da ake yi in kun lura a cikin tsarin tafsirori da tafiyar da harkokin wa'azi da addini har yanda wasu suke bude ido ana fama da yunwa tafsiri to in ka duba sai da mu din nan mu ne afkarul fuqara afkarul fuqara yanzu nawa kuke yanzu akwai tashoshi Hausa Arabic Radio ai Hausa Arabic Television ne ko kacin Hausa Hausa menene ga tashoshin satellite da nake magana za ku ga tafsirai brisk amfibiya ana ta yare ba na kuma duk wani in ka ga wannan na satellite duk inda kaga an yi yare din television a satellite to ya zo shi bidiyon da duk inda za ana ta wani tafsiri awa daya a satellite to kudin da aka biya ya fi miliyan daya to ina ganin na ga dai na shari'a Ibrahim Sale ana sawa shari'ar Ibrahim Sale na shi ma ana sawa kuwa a satellite kan dai taba karo da shi ba bal sani ba ko ana sawa ko wanda ne suka kai namu ne na mutanen mu dai bai wuce cikin tsokali ba da kuke da wuce cikin tsokali ba to amma wasu suna ganin kaman ai sai makawa a gudanar da wannan hukuncin ba wani abu ne ana san ana tabbatar da mutane ta wata hanya daban kai kana nan kana gode ita babu fa har yanzu mun kasa yin masu shirkat live ɗaya